Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum. Barkamu da wannan la'asariya. Baba Yakubu Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yau Laraba 24 ga watan Maris shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Sarfilu da kanun labarai.
Ministan cikin gida na Jamhuriyar Congo ya sanar talata cewa shugaba mai ci Denis Sassou ya sake lashe wani wa'adin shekaru 5. Bayan kidayar da aka yi yau Laraba kimanin kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a Isra'ila, jam'iyyar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ta kama hanyar akasarin kujerun majalisar dokokin kasar. Dubin dubatan mutane a duk faɗin ƙasar Myanmar suna gudanar da zanga-zangar yin tsaye yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojan da ke mulki.
Kanun labaran kenan. Bayan kashin farko na labaran duniya a cikin shirin za ku ji cewa Amurka ta sake tallafawa Najeriya da dala miliyan 160 domin kawo ci gaba a ƙasar.
Waɗannan kuɗaɗe da ake ba da su daga Amurka abu ne mai kyau, kuma kuɗaɗen suna tasiri musamman a ɓangarorin da ake tallafawa.
Ita ma ƙasar Ghana ta samu taimakon na'urorin binciken tsaro a filin sauka da tashin jiragen sama na ƙasa da ƙasa na Kutuka International Airport a birnin Accra.
Yayin da aka sun zo kusa da iyakoki na Ghana a arewacin Ghana, iyakoki na Ghana sun zo kusa sun zo sun kai hari. Jirgin sama za su bi tekuni za su tsallake iyakoki da
niyyar. Bayan haka za ku ji cewa an gudanar da taron kaddamar da shirin da hukumar rayuwar ƙasashe masu tasowa ta Amurka ta USA za ta yi a wasu zababbun jihohin Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma za mu gabatar muku da shirin Arewa a yau, wanda Nasiru Adamu El-Hikaya zai gabatar da ma sakonni da kuka aiko mana. Amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya. Ministan cikin gida na Jamhuriyar Congo ya sanar jiya talata cewa shugaba mai ci Denis Sassou ya sake lashe wani wa'adin shekaru 5. Raymond Zafiri ya faɗa a cikin jawabin da ya gabatar ga ƙasa cewa Sassou Ngwosu ya samu sama da kashi 88 na ƙuri'un da aka kada a zaben na ranar Lahadi, wanda hakan zai tsawaita shekaru sama da 36 da ya yana shugabancin wannan ƙasa da ke yankin Afirka ta tsakiya. Babban abokin hamayyarsa Guy Brice Perpet Kolelas, wanda ya mutu ba zato ba tsammani yayin da mutane ke zuwa rumfunan zaɓe, shi ne ya zo na biyu ta hanyar samun ƙasa da kashi 8 na ƙuri'un. Ragowar ƙuri'un sauran 'yan takara 5 ne suka raba su. A halin da ake ciki kuma, bayan ƙidayar da aka yi yau Laraba na kimanin kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, jam'iyyarsa Prime Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ta lukuta kama hanyar cin akasarin kujerun majalisar dokokin ƙasar, amma ba ta da wata tabbatacciyar hanyar kafa gwamnatin haɗaka. Wata gamayyar jam'iyyun adawa ta Netanyahu mai suna Yesh Atid, wadda ke ƙarƙashin jagorancin babban abokin hamayyarsa, ita ma ta kawo samun adadin za ta iya kafa gwamnati. Rashin samun cikakken wanda ya nasara a zaben na ranar Talata, wanda shine zaben 'yan majalisa karo na 4 a Isra'ila a cikin shekaru 2, ya kawo yiwuwar sake zaɓe a karo na 5. Jami'an zaɓe suna sa ran kammala ƙidayar ƙuri'un daga rumfunan zaɓe ne yau da kullum, wani lokaci a yau ɗinnan Laraba. Dubin dubatan mutane a duk faɗin ƙasar Myanmar suna goyon da zanga-zangar yin tsaye yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojan da ke mulki da ke shiga kwanaki 51 a jere. Masu rajin kare demokradiyya sun buƙaci mutane da su zauna gida ba tare da harka da duk wani wurin sana'a ba a wannan rana. Wata sabuwar dabara da aka ƙirƙira don kauce wa mummunan martanin sojoji da ke nunawa game da zanga-zangar ta yau da kullum, wanda ake yi ba a ƙautawa tun lokacin da aka sauke shugaba Aung San Suu Kyi tare da wasu manyan makarraban gwamnatin farar hula daga mulki, kuma sojoji suka tsare su ranar 1 ga watan Fabrairu. Rahotanni da shaidun gani da ido sun ce yayin aikin na yin tsit na da matuƙar tasiri a titunan Yankong da sauran biranen da ba komai a ciki sai ɗaiɗaikun masu mota ko kuma masu keke.
An jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kashi na biyu. A karo na biyu, Amurka ta sake bada karin tallafi na kimanin sama da dala miliyan 160 ga Najeriya a wani matakin kawo ci gaba a kasar dangane da matsalolin da kasar ta fada a ciki na rashin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Wannan karin tallafi na zunzurutun kudi har dala miliyan 168,500 da Amurka ta baiwa Najeriya. Na zuwa ne ɗan kwanaki da bayyana wani tallafin na kimanin dala miliyan 104 a cikin wata sanarwa da muka samu daga ofishin jakadancin Amurka da ke nan Abuja. Na nuna cewar tallafin wanda za a bayar da shi ta hannun hukumar raya kasashe ta Amurka wato USAID za a yi amfani da shi ne don kawo ci gaba na muradun da aka zayyana a shekara ta 2015 na yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da Najeriya na samar da tallafin da ya kai dala miliyan 216. Makaddashiyar daraktar hukumar raya kasashe ta Amurka Katie Donahoe ta ce za su ci gaba da ba da tallafin a fannin kiwon lafiya, abinci mai gina jiki, haɓaka tattalin arziki da sauransu. Kamar yadda sanarwar ta nunar, za a kashe kimanin dala miliyan 115 wurin gudanar da sabbi da kuma tsaffin ayyukan da ake yi wurin inganta kiwon lafiyar al'ummar Najeriya. To ko ta wace fuska kwararru ke kallon wannan karin tallafi? Comrade Kabiru Sa'idu Dakata shi ne jagoran cibiyar wayar da kan al'umma da akan shugabanci na gari.
Waɗannan kuɗaɗe da ake ba da su daga Amurka abu ne mai kyau, kuma kuɗaɗen suna tasiri musamman a ɓangarorin da ake tallafawa. Idan ka kalla misali kamar yanzu tallafi da aka bayar wanda zai mai da hankali akan fannin lafiya, kuɗaɗen za a amfani da su gurin wasu abubuwa da suka shafi lafiya, musamman abin da ya shafi kamowa ta yara da zazzabin cizon sauro da abin da ya shafi ƙarin ƙayyade iyali da sauransu, wanda idan ka duba za ka ga idan aka bar Najeriya da irin waɗannan hidimomi ba dole Najeriya tana da kuɗin da za ta iya tinkarar waɗannan al'amura ba. So babu shakka irin waɗannan tallafi suna taimakawa.
Ga ƙwararru irin su Professor Muhammad Tukur Baba, wannan tallafi ka iya yin tasiri.
Muna jin da Malam Hassan zai taimaka gayya tunda tattalin arzikinmu da kuma shirye-shiryen mulki a ƙasar nan ya shiga wani hali da mutane ba su samu abin da ya kamata su samu daga gwamnati. Su kuma waɗannan masu taimakawa in sun zo suna tabbatar da cewa duk tsarin da aka yi na sa kuɗi a wani waje dole a bi a yi haka, ba kamar mu ba da gwamnati za ta yi tsari ta fi da kuɗi amma a ɗauka a canza akalarsu zuwa wani wurin daban. Don haka kaga su gwamnatin Amerika ta bada wannan taimakon kuma ta tabbata an bi hanya na kashe su inda aka ajiye za a kashe da zai taimaka kwarai da gaske. Abinda ba mu samu ba daga namu gwamnati kaga muna iya samu maslaha daga wasu gwamnatocin.
Yanzu dai abin jira gani shine wannan tallafi zai shafi rayuwar 'yan Najeriya. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gasar filu da labaran duniya kashi na biyu.
Masana sun ce jami'an Amurka suna amfani da wasu jiragen sama don yin bincike cikin sauri, amma kuma cikakke game da mamayar da China ke yi a cikin tekun Asiya da ake takaddama a kai. Jiragen waɗanda aka ƙara wasu wuraren da jiragen ruwan ke ratsawa a cikin tekun kudancin China za su fara fusata China, a cewar masu sharhi. Suka ƙara da cewa jiragen na ganin fiye da jiragen ruwa kuma suna kammala aikinsu cikin sauri. Jirgin sama yana iya yin bincike a teku, kuma saboda nisan da yake iya yi a sama yana iya hango abubuwa da yawa da jirgin ruwa ba zai iya gani ba, tamkar yadda tsuntsu kan hango abu daga sama, inji Alexander Bobin, farfesa a cibiyar Daniel K. Inu. Ya ƙara da cewa jiragen saman akai komo da sauri fiye da jiragen ruwa. Jiragen yakin Amurka a cikin tekun kudancin China sun ninka a cikin shekarar 2019. A wani jawabin da zai yau Laraba a Brussels, ana sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken zai zayyana irin himmar da gwamnatin Biden ke bayarwa kan batun sake ginawa da kuma ƙarfafa ƙawancen Amurka da ƙawayenta. Wannan na daga cikin saƙon nasa yayin ziyararsa ta farko a yankin a matsayin babban jami'in diplomasiyya a Amurka a wannan makon. Yana mai nuna ficewa daga shekaru huɗu na manufofin ƙasashen waje a ƙarƙashin tsohon shugaban ƙasar Donald Trump, wanda ya mai da hankali kan fifita muradin Amurka.
VOA.
Da sarfi Hashim Gumal je karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Amurka ta taimaka wa Ghana da na'urorin binciken tsaro a filin sauka da tashin jiragen sama na kasa da kasa da ke birnin Accra. Na'urorin sun hada ne da na'uran tantance jikin dan Adam da na'uran gano abubuwa masu fashewa da ma na gano miyagun kwayoyi domin dakile ayyukan miyagun mutane. Irbad Ibrahim mai sharhi ne akan sha'anin tsaro kuma shine shugaban cibiyar Irbad Security Consult ya mana fashin baki akan muhimmancin wannan taimakon.
Akwai alaka kwararra tsakanin wayanda kasashe biyu, kasar Amurka da kasar Ghana, sannan kuma irin lamarin tsaro, matsalolin da muke kalubalanta a nan kasar Ghana bai goye mu mutane ba. Kaman kasar Amurka na ba mu tallafi kan da za mu yi mu magance wannan matsaloli. Na ga cikinsu lamarin ta'addanci, kwanaki ma yan ta'adda sun zo kusa da iyakoki na Ghana a arewacin Ghana a Burkina kenan, sun zo kusa-kusa sun zo sun kai hari. To shi yau da kullum ana yin kokari kan da bayan irin tanadin da za mu yi idan kungiyoyi kamar Boko Haram wanda ke Burkina Faso, wanda ke Niger, wanda ke Mali, wanda ke wasu karkara na wasu Afirka baki ɗaya, in dai sun zo sun kawo mana matsala, jirgin sama za su bi teku ne, za su tsallake iyakoki da niyyar mu magance matsalar. To shi kasar Amurka na taimakawa a wannan baki. Na biyu kuma shi ne lamarin miyagun magunguna, kamar fauda ko cin kenan da sauransu, da ko bayanshe an samu labari daga Southern America, wurare kamar Mexico, Colombia da sauransu suna transit yana shigowa da su a kasar Ghana. To in yau kasar Amurka za ta ba mu tallafi na na'urori kan da bai ayyana magance wayannan lamura guda biyu, ina ga mun yi mahadi da shi kuma muna kyautata zato kuma kasashe din ga da su ci gaba da taimakon juna kan da bai a samu zaman lafiya nan Ghana da kuma a kasar Amurka.
To shi ga abinda mutane za su yi mamaki in ka duba su yan ta'adda da wani lokaci aka ce sun zo kusa da iyakar Ghana da Burkina Faso daga can arewacin kasar, amma kuma wayannan na'urorin da aka kawo sai aka datsa su a filin saukan jiragen sama na Kutuka a Accra, baka ganin wujaje kidan da ya kamata a ce an datsa irin wayannan na'urori?
Maganin ka gaskiya ne, domin ka duba wanda ke duban lamarin hijira a kasar Ghana, Ghana Immigration Service, ko hanyoyin da ake yabi a shigo kasar Ghana da mota ne koko da kafa, kamar sama da 42 kenan. Wasu haramtattun hanyoyi ne, wasu kuma an amince da su. To shi ya kamata, amma kan san komai kuma ana aiki da lamarin irin wani ka samu mani daga ko intelligence gathering da kuma security track,
wato tattara bayanan sirri.
Sai tanadi GSK da aka sauka Dallas Airport a Washington ne ita ta yi tanadi. To ya kamata kuma sauran kasashen da ita ke da su ke da alaka shirya su ba mu irin taimako da mu kuma za mu yi mu tanadi, amma lamarin tsaro duka ba farawa yau a kare yau. To na farko kenan. To na biyu kuma wata kira lamarin tekunmu da irin miyagun mutane za su yi shigo shekar zauren kuma an tallafa mana kare a kai wannan yakoki da ya kamata duba kan da bayi abinda Burkina Faso ke kalubalanta na hare-hare kasan Ghana ba ta samu wannan matsala.
A gaida Irbad Ibrahim mai sharhi akan sha'anin tsaro a Ghana kuma shugaban cibiyar Irbad Security Consult. An gudanar da taron kaddamar da shirin da hukumar rayuwar kasashe masu tasowa ta Amurka, wato USA, wanda Amurka din ta shirya yi akan batun ƙididdigan ayyukan da fayyace su da kuma tabbatar da ingancinsu a fannoni daban-daban a wasu zababbun jihohin Najeriya. Jihohin da za su amfani da shirin sun hada ne da Adamawa da Akwa Ibom da Bauchi da Ebonyi da Gombe da kuma Sokoto. Ga dai Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Taron wanda aka gudanar da shi a kebabban wurin gudanarwa a Bauchi, gwamnonin jihohi guda shida da za su amfana daga shirin sun gabatar da jawabansu ta akwatin talabijin da ya haɗe su a wuri guda, ana kallon su a lokacin da suke bayani game da bukatun jihohinsu da suka haɗa da kiwon lafiya, ilimi da kuma ayyukan raya ƙasa. Har ila yau wakilan hukumomin gwamnatoci da kuma jakadar kasar Amurka a Najeriya, Mary Beth, da kuma ministan kudin gwamnatin Najeriya sun gabatar da jawabi ta hanyar da aka haska su ta akwatunan talabijin da ake gani kai tsaye. A bayan kammala tarar da ya sani tuntubi gwamnan jihar Bauchi, Sanata Bala Abdulkadir karin haske kan wannan taro.
To muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala, wannan zama wato an kaddamar ne da wani sabon kuduri na gwamnatin Amurka wanda da haɗin gwiwar Najeriya wanda
a gaida Abdulwahab Muhammad da wannan rahoto. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Niger za ku iya sauraren mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Domin fa'are wada har jisi da yawan barna ba kariya
arewa a yau masu sauraro barkamu da dawowa shirin arewa a yau, shirin da ke tabo lamuran da suka shafi yankin arewa mai jihohi 19, kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara kanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. Sabon shirin zai duba shin da gaske ne rashin makamai ne ya hana nasarar yaki da ta'addanci a yankin arewa, ko ya gaskiyar lamarin yake ne.
Arewa zumun ta samu du sai nishadi sai sharhodiya sai alfahari da yawan kwafi girman kai sai kwamban
kalamai mai ba shugaban Najeriya shawara kan tsaro, wanda janar Babagana Munguno kan tsoffin manya tsoshin soja kan batun rashin ganin makamai da aka ware makudan kudi don sayowa ya jawo martani daga masu sharhi da sauran jama'a na bukatar a fito da bayanin manafili. Munguno duk da daga bisani ofishinsa ya nuna an sauya masa manufar bayanan, haka ma fadar shugaban Najeriya ta ce san batun ba haka yake ba a asalin zantawar tasa. Ya ce shugaban kasa ya yi iya kokari, ya ba da kudade na fitar hankali, amma kayan ba sayo kayan ba. Za mu kawo martani kan wannan faɗi na faɗa ko haka ne, a'a ba haka bane. Ga tsohon gwamnan Sokoto Alhaji Tayiru Talatu Babarawa ba gyara a bayanin manjanar Munguno.
Yar ko dai ce mu ci alhamdulillah, abinda mai ba shugaban kasa shawara ya faɗa, kini talakawa sun faɗa, sojoji ma masu kai rayuwarsu sun faɗa haka. Mu irin mu faɗa haka, sai in ma ana ganin mu abinda muka faɗa ana ganin adawa ce, ina ganin akwai hajjiya na ja aftu yan APC ce kuma babba ta zo ta faɗi wannan mangani, amma ba saurara ba. Alhamdulillahi rayuwar jama'a Allah ba zai kyale ba. Yau an waye gari abinda ake faɗa yau ya fito ga bakin gwamnati, tun da mai ba da shawara faɗi haka. Yanzu shi kan shi shugaban ƙasa ya arziki tun yana mulki ya ji akwai abinda ya bayar ba so wannan makamai ba. In ma an ka an kawo su to a gwada haɗa mu duniya, tun da an ce ba a kawo ba. Shugaban ƙasa yanzu yana dama ya bincika kuɗin da aka ba su da kuma abubuwan da aka kawo. Na tabbatar da mataimakin mai ba shugaban ƙasa shawara, Munguno ba zai faɗi ƙarya ba. Mu jama'a sai mu ce mun gode ma Allah. Abin da muke faɗa yau ya zama gaskiya da Afirka, saboda mutane ba mahaukata ba ne, sun ganta ake wato sun kuɗi yadda ake imani da kuɗi na makamai a wannan gwamnati, amma duk abin da aka faɗa sai a ci ba gaskiya ba ne. Alhamdulillah ita gwamnati da kanta ta zo ta ce kayayyakin nan ba a kawo ba, saboda haka muna jiran a kawo mu gani.
Shi shugaban kasa bayan kammala aikin su waɗannan tsoffin manya soshi ya ba su matsayin jakadun Najeriya, wannan ya nuna kamar ya amince da aikin su ne ba.
Shi shugaban kasa daban, shi kuma ubangiji daban. Shi ubangiji wani bi ba zai kale sakawa ba na yan rayuwar da aka abinne, sai kuma shugaban kasa abin da ake faɗa na shi yake amfani shi. Kaga majalisa ta da tuddai ita ma tana da shi. Babban laifinta ta ba da shawarar cewa a kori mutanen duniya, ban ga dalilin da za a kai musu ba, su da su kun ce a ba su wani mukami, ba su da kansu sun kace shugaban kasa Buhari ya cire su, to me zai sa Buhari yanzu kuma kin kuma yadda? Saboda kashi yadda ake ta musu zama su tam, wato duk abin da an ka kai shi shugaban kasa yana yi yan da zai hankali ne to bai saurara. Amma yanzu irin wannan abu da an kai da ba a bincika, ai ana tuna lokacin da aka kai magu ba da confirmation na al'amun gani, wannan tana prison da sauran wannan lokacin ba su yadda ba, saboda sun tabbata abin daga ciki alhamdulillah abin da suka faɗa yau gashi ya tabbata gaskiya ya ma goye kare amma sun ce ba za su yi ba kamata ya wadanda suke su ma ba za su yi ba kamar sai suka yi saboda ya bada hinci gaban kasar da hinci ne ya kamata a kasance su ba an ba su amana su suna iya binciken kowa har shugaban kasa Allah ya ba su dama da dokar tsarin mulki su ne alƙalai wanda su iya kira shugaban kasa su musu bayani amma su ma an mai da abin wasan yara sun rabu shi ta abubuwan ba hinci da ba.
Bayan gwamnatin Jonathan ta sauka daga mulki an kawo wani labari na cewa an cinye kuɗin makamai wasu masu sharhi sun fara kawo cewa to wannan watakila shi ma ya faru kenan karkashin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari alhaji Tahiru ba farawa kai ma kana cikin masu irin wannan tunanin ne
ai da shi Buhari ya ta'a saboda an gane tun yana mulki bai bari ba sannan kuma wancan kuɗin makaman ai tunda magana kotu don su yi magana a wannan amma wadda gaba ta da kotu ita take ta yi magana a kanta cewa ai tunanin da ake yi shi Buhari ya sa'a tun yanzu yana mulki ba ya kai ba in ya ta hiki da yawan da abin cike sai an abin ya yi haka amma tun yanzu shi nan shi da ba da kuɗi na bai cika da kai ne gani
da sa'aya a nan garkon Sokoto dan zamu mika bututun magana ga matasa ne. Nasura Ashir Sharif ne shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin matasan Arewa ya ce ya fahimci kalaman da kyau.
Ita wannan magana da mai ba shugaban kasa shawara kan rokin tsaro janar Babagana Mangune faɗa ni in ba kumanta ba a wannan gidan rediyo na ku na Voice of America a watan June kun hira da ni tsakanin 6-10 inda kuka muka yi wani furma da wani shiri da ku da ake kiransa tsaka mai wuya inda kuka haɗu da wani mai ba kuma ta shugaban kasa shara ne ko shugaban kasan ne dai muka yi muhawara da shi a gurin na kalubalanci gwamnatin da cewar duk kalaman da take na siyan makamai ba haka bane a lokacin na kalubalance su sun ce sun sai sabon jiragai na ce jirgi ɗaya ne da su mai fitila wanda yake iya operation da daddare kuma yana wajen Maiduguri kuma daga Maiduguri zuwa Katsina yana daukar sa zai dauke shi sau wani lokaci mai tsawon da har masu yin farmaki za su yi su tafi inda ya ce babu gwamnatin kashe kuɗi a kan harkar tsaro irinsu na ce to ina amfanin kashe kuɗi a harkar tsaro ba ku ga tsaron ya inganta ba ina hikima a cikin wannan al'amari na ce da shi tsohon minista na ayyuka na musamman na karkashin gwamnatin shugaba Jonathan wato Alhaji Yasin Kabiru Alhaji Kabiru ta nemi traki ya kalubalanci wannan gwamnati a wannan lokaci inda ya ce duk makamin da ake amfani da shi wanda gwamnatinsu ta PDP karkashin Jonathan ta siya ne ya ce idan APC ta ce gwamnatin Buhari ta sai makami ta kawo invoice wato shaidar ciniki na wannan makami ta kawo shi in har sun siya so da haka ne tun a wancan lokacin baya na zuciyata na gamsu cewar ba a siye makamayin yaƙi ba na biyu abin da ya sa na tabbatar da cewar haka daga hawan shugaban Muhammadu Buhari zuwa yanzu shekara 6 da nawa za ka ga an ta nuno jami'an tsaron nan suna yin bidiyo da kansu suna faɗar cewar su fa ba su da makaman da za su iya tinkara yan Boko Haram don bindigogin da mutanen Boko Haram suka yi da su sun haura nasu a zamani da inganci da kuma hanzari wajen amfani da sauransu so da haka idan har da gwamnatin Najeriya ta sai makamai da an gansu wannan magana abin da ya faɗa gaskiya ce kawai yana tsoron faɗa saboda bai so a cire shi daga ofisinsa amma yadda ya faɗi magana tun da farkon haka take ko mun dade muna faɗan wannan na farko kenan to na biyu su bayan nasu wato ba taɓa gwamnatin a Najeriya da ba ta jin kunyar faɗar zancen da ba haka yake ba irin wannan gwamnatin kowa taɓa yin gwamnati da kurin fadanci aka sa a gaba da munafunci da kin Allah wajen tafiyar da ita ba irin wannan gwamnatin duk gwamnonin da suke jam'iyyar APC hada da na jam'iyyar PDP musamman na arewacin Najeriya ba wanda za ka zauna kai magana da shi bai gaya maka kurakuran gwamnatin tarayya ba da shi shugaba Buhari da musamman ba amma saboda fadanci da munafunci sai ka ji an fito waje kuma ana faɗa wani abu daban yanzu ka ga daga yadda shi Babagana Mangune ya faɗi maganar nan magana ce da gaskiya kwade ta amma an tafi an sako shi a gaba an sa shi a gaba cewa kamar ya ce amana gwamnati ya kwade an sako shi a gaba yanzu yana ta kokarin sai yayi kuskure ba ya gyara zancen nan to ita ko magana in ka fade ta ai an san ta kuma daga gijin magana ta gaskiya za a iya gane ta abin da yasa nace da kai ba sa jin kunya yin ƙarya a wannan gwamnatin yanzu kalli kalaman da ake kai na ciwar wai ana wani aikin magana wutar lantarki ma za ma da tsaruwar wannan talantarki da za a yi a Mambila shekara tun da aka shiga gwamnati na ake zancen wannan Mambila na fito nayi magana ita ma kanta nace ko gulu ba su kai ba dani da tsintsiya da take alamar jami'ar su su kai su fara share gurin nan ma ba su yi ba suka ce sun yi har suka sanar wata shiga rido na cewa wai sun ware sun kashe naira biliyan 300 da wani abu daga baya ministan sai zo ya faɗa ce ƙarya ne ya ce ko bulo guda ɗaya ba kai gurin nan ba so da haka wannan abu ya zame musu jiki sun wato suna raina hankalin mutanen ƙasa suna kallon kan mutanen ƙasar ba su san me suke yi ba so da haka ko ne suka kwaso su zo su faɗa a cikin mutane to abin tausayin a nan gurin ba abin tausayi a cikin sirrin shi shugaba Buhari
ba sauraro ba don mun gama dauko dukkan bayanan ba zamu dasa aya ne anan dan lokaci ya mana halin nasa mako mai zuwa in Allah ya kai mu zamu dora a madadin muryar Amurka ni na sura da mai likaya da shirya kuma na gabatar nake cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum
to salatai sai ba ku himmatu dan ku jara kasar ku da gaskiya kuma Allah shi ne zai suka
to a gaida Nasura Adamu Alhikaya yanzu kuma sai ra'ayoyi da kuka aika mana ta hanyar email
sakonmu na farko a yau ya fito ne daga gurin Ahmadu Abacha Macina jihar Yobe Nigeria salam sashen Hausa na muryar Amurka muna ma duk ma'aikatan ku fatan alkhairi yace maganar da shugaban jam'iyyar APC mai riko na ƙasa kuma gwamnatin jihar Yobe mai Malabuni ya faɗa na cewar jam'iyyar APC sai ta yi mulki har shekaru 35 a Najeriya da kamar wuya wai gurguwa da auren nesa idan aka duba halin da ƙasar mu Najeriya take ciki na matsalolin rashin tsaro da kuncin rayuwa da fatara karkashin mulkin jam'iyyar APC mu dai muna addu'a Allah ya daidaita muna lamurra da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya amin shi kuwa mai wasika ta ƙarshe cewa yayi salam viewer Hausa don Allah ku gaya hukumomi da alhakin tsare-tsaren jam'iyyar APC cewa da shugabanni da duk wani mai fada aji na jam'iyyar su yi wa Allah da manzansa su kawo ƙarshen ta'addanci da ke addabar al'umma kada hakan ya kawo wa jam'iyyar cikas a zaben 2023 ta kasa cin ko zaben kansila sako daga kawu mai ruwa Bajoga da Mansur Baba Wuro na fada
to madalla da wannan ne kuma muka kawo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice
ministan tsira da muryar Congo ya sanar da talata cewa shugaba mai ci gani Sasu ya sake lashe wani wa'adin shekaru 5 Raymond Zafiri ya faɗa a cikin jawabin da ya gabatar ga ƙasa cewa Sasu Ngoso ya samu sama da kashi 88 na ƙuri'un da aka kada a zaben na ranar Lahadi wanda hakan zai tsawaita shekaru sama da 36 da yana shugabancin wannan ƙasa da ke yankin Afirka ta tsakiya a halin da ake ciki kuma bayan kidayar da aka yi yau Laraba na kimanin kashi 90 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada jam'iyyar Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ta lukuta ta kama hanyar cin akasarin kujerun majalisar dokokin ƙasar amma ba ta da wata tabbatacciyar hanyar kafa gwamnatin haɗaka wata gamayyar jam'iyyar adawa ta Netanyahu mai suna Yesh Atid wadda ke karkashin jagorancin babban abokin hamayyarsa ita ma ta kawo samun adadin za ta iya kafa gwamnati dubin da batun mutane a duk fadin kasar Myanmar suna goyon da zanga-zangar yin tsit yayin ci gaba da nuna adawa ga rundunar sojin da ke mulki da ke shiga kwanaki 51 a jere masu rajin kare demokradiyya sun buƙaci mutane da su zauna gida ba tare da harka duk wani wurin sana'a ba a wannan rana
To ma sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin mu baki daya. Sai kuma an jima kadan da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumal da ya kai ni gabatar da shirin, sai kuma Julie Lazar Joshim da ta hada mana sauti, da ma injiniya mu na wannan la'asariyar Baba Yakub Makeri da na shirya na gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. Yanzu kuma sai a dakaci shirin yau da gobe, shirin matasa. Assalamu alaikum.